بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin rana asabar ce da ta daidai da 15 ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2010 wannan shine kasan na 13 daga cikin jeren giyar karatuttuka na Mustalahul Hadith wanda muke yi daga cikin littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi har yanzu muna tattaunawa akan nau'ukan hadisin da ba za a iya karbe ba zamu taso da wata daga wata gaba da malai yace summa ta'anu imma an yakuna likadhibir rawi aw tuhmatihi bidhalika aw fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi aw fisqihi aw wahmihi aw mukhalafatihi aw jahalatihi aw bid'atihi aw su'i hifzihi bayan da mu gama jin dalilai da ke sa a iya karban hadisi waɗanda waɗannan dalilai guda biyar ne wato hadisin da ake kira al-mardudu li sababi saqtin fil isnadi hadisin da ake kin karban shi saboda an samu wata faduwa a cikin isnadi mun ji guda biyar to sai kuma hadisin da ake kin karban shi saboda an samu suka dangane da mai riwaya shine al-mardudu li sababi ta'anin fil rawi thumma ta'an imma an yakuna likadhibir rawi sannan sai kuma suka ita kuma suka ko dai ta zama an soki hadisi ne saboda ƙaryar mai riwaya zaka samu mai riwaya na da ƙarya to sai a soki ainihin wato hadisin shi wannan dalili ne akan ba za a karbi hadisin nashi ba ƙaryar ta kan zama yayi ta ga mutane in aka gano yana yi mutane ƙarya to ba za a karbi hadisin shi ba hakan a gano yana ƙarya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba za a karbi hadisin shi ba ƙarya ƙarya ce amma matakaiya na ƙarya na da muni da gwargwadon yadda ƙaryar za ta haifar da barna ƙaryar da za ka yi wa Allah ka jingina gare shi da nufin addini da ƙaryar da za ka yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka jingina gare shi da nufin addini mutane su karɓa wannan ƙaryar ta fi muni na haka aka samu wasu malamai kamar su al-Imam Abu Ishaq al-Isra'ini suke kafirtar da mutumin da ya ƙarya a cikin ainihin maganar Allah ko kuma ya ƙarya a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce yi wa annabi ƙarya da yi wa Allah ƙarya kamar ƙaryata su ne duk abin da Allah ya faɗi ka ƙaryata shi to ka zama kafiri duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ka ƙaryata shi to ka zama kafiri sai suka ce to haka kuma yi wa Allah da manzon shi ƙarya ma daidai suke da ƙaryata Allah da manzon shi wannan ra'ayi ne na ƴan kaɗan daga cikin malamai na usul amma a gaba dai ana buga misali da al-Imam Abu Ishaq al-Isra'ini babban malamin usul ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam yace au tuhumatihi ko kuma tuhumar shi mai riwaya mana in aka tuhumce shi to ita wannan tuhuma ina son ku san kamar yadda muka fara faɗi a darussan da suka gabata tuhuma ce wadda takan zo daga malami sananne gogagge na ilimin jarh wa ta'dil kama al-Imam Malik kama al-Imam Yahya ibn Ma'in kama Ahmad ibn Hanbal kama Daraqutni kama al-Imam An-Nasa'i kama al-Imam Abu Zur'at Ar-Razi da al-Imam Abu Hatim da makamantan waɗannan malamai in suka ce suna tuhumar wane da ƙarya to waɗannan irin hukunce-hukuncen ne ake daga kai a kalla ba wai a yanzu ba wani malami ya ce ina tuhumar wani da ƙarya sai a ce ba za a karɓa hadisin shi ba yo ai ba zamani ne ma na riwaya ba tukuna yanzu sai dai babu shakka su malaman jarh wa ta'dil ko yaushe akwai su har duniya ta tashi kamar yadda al-Imam Abdullah ibn Mubarak wani almajiri ya tambaye shi cewa waɗannan irin hadisan ƙarya ya za a yi da sunan ga idan irin ku suka ƙare sai ya ce ya ishu lahal jihabiza za a samu malamai ƙwararru za su yi ta rayuwa Allah zai ta tada ƙwararrun malamai waɗanda za su yi ta bayyana ƙaryar waɗannan hadisai to alhamdulillahi a ƙarƙashin wannan kenan a kowane zamani akwai malaman da za su iya tacewa da tantancewa da gano hadisan ƙarya amma abin da muke magana ana maganar waɗannan mutane ne a yanzu za su yi hukunci dangane da jarhu wa ta'dil babu su ma inna ma hum naqala masu cirowa ne daga waɗanda suka yi hukuncin domin in ya zama manyan malamai irin su al-Imam Az-Zahabi da manya-manyan malamai irin su al-Imam Al-Mizzi dukkanin su waɗannan malaman su kansu suna jingina ne akan abin da waɗanda suka gabata suka gabatar to balle wanda yazo bayan su su al-Imam Al-Mizzi su rayu ne wajen shekara 700 da ta gabata suka rubuta waɗannan littafan amma zaka ga su ma suna nakaltowa ne su ce Imam Ahmad ya ce kaza Nasa'i ya ce kaza Daraqutni ya ce kaza Yahya ibn Ma'in ya ce kaza Abu Zur'at ar-Razi ya ce kaza Al-Imam Al-Fallas ya ce kaza yayin da ya zama su kansu nakaltowa suke to ina kuma waɗanda suka zo daga bayan su dan haka zaka ga wani littafi nan da aka tattara hukuncen da babban malami Muhammad Nasir Din Al-Albani yayi na ainihin wato akan hadisi a wannan zamani da kuma hukuncen da ya akan wasu mazaje waɗannan hukuncen duk da yayi ba wani hukunce ne waɗanda shi yayi su ba a'a yayi su ne a ƙarƙashin maganganun da malaman da su gabace shi suka yi misali ga wani mai suna Abu Hilal Abu Hilali an Ayyub al-Hilali wannan Ayyub al-Hilali din nan sai Nasiruddin a cikin silsilatu sahiha a mujalladi na 6 lambar hadisi ta 1000 ko kuma lambar shafi ta 1035 sai yace lam a'rifu yace ban san shi ba ma'ana iya binciken bai san shi ba to me yake nufi da bai san shi ba dama yayi bai san shi ba don bai zamani ɗaya da shi ba amma me ya faru yana bincikowa ne daga malamai da su gabace shi idan iyakar binciken shi bai gani ba bai halatta ya ƙarya ba sai ce lam a'rifu ban san shi ba shikenan in ka koma hadisin mutumin da ke kafin wannan shine Ayyub Abul Jamal shi kuma a cikin Irwaul Ghalil a mujalladi na 4 shafi na 254 barka ji sai Albani yace qala Daraqutni wa huwa da'ifun Daraqutni yace mai rauni ne to menene amfanin wannan littafi da aka tattara waɗannan mazaje da Albani ya magana akan su shine dukkanin maganar da kaga an kawo ta daga Nasiruddin Al-Albani shi kuma ya kawo ta daga wani malami magabaci to yana nuna ya gamsu da wannan maganar ne in ba haka ba da sai ta'aqibi yace gyaran maganar yace saboda kuma wani ga abin da yace sai kokarin tacewa tsakanin maganganun guda biyu to kaji mizar da malamai ƴan baya za su samu shine yayin da za a samu Nasa'i ya faɗi magana game da wani mai riwaya sai a samu Abu Hatim sai ya faɗi wata magana sai su karo to amfanin ka kai a yanzu in ka kai malami na jarhu wa ta'dil shine kai kuma yanzu za ka yi tahqiqi ne tsakanin maganganun nan guda biyu wacce ce daidai misali yanzu nan da yace Ayyub wani mutum mai suna Ayyub kawai haka ya kawo shi yace gashi a duba ar-radd 'ala at-ta'qib al-hasis sai yace qala az-zahabi fi al-mizan zahabi yace a cikin mizan Ayyub an abihi anhu ka'ab ibn suwar sai yace majhul kaga shikenan قال الحافظ في اللسان ابن حجر كما يفدي a cikin lisan al-mizan yace wa zakara ibn hibban fi siqat ibn hibban ya fadi wannan mutum a cikin littafin al-siqat wa qala ga abin da yace rawa anhu mahdi ibn maimun mahdi dan maimun ya ruwaito hadisi da gare shi la adri man huwa sai shi ibn hibban yace ban san ko waye shi ba wala ibn man huwa ban san kuma ko shi dan waye ba ban san shi ba ban san ko shi dan waye ba to yanzu bari ka ji magana da nake fadi abinda ƴan baya za su yi kawai shine ta hakiki sai Albani ya ce wa hadal qawlu minhu wannan maganar wadda Ibn Hibban ya fadi yu'ayyidu ma zahabna ilayhi tana karfafa maganar da muka tafi akai min annahu yadhkuru fi kitab as-siqat cewa Ibn Hibban a cikin littafin shi Kitabul Siqat yana ambaton wasu mutane kullu majhulin yana ambaton duk wani majhuli rawa anhu siqa wanda amintacce ruwaito daga gare shi walam yujarrah amma ba a jarhanta shi ba wannan magana Albani ya fade ta yayi sharhin ta kwarai da gaske a cikin muqaddimat Tamamul Minna a matsayin da za a dauki mutanen da Ibn Hibban yake kawo su a cikin littafin shi Kitabul Siqat shin duk dukkanin mutumin da ka gani a cikin littafin fiqad na al-Imam Ibn Hibban waɗannan mutanen amintattu ne ga wannan littafi shine kitabu fiqad na al-Imam Ibn Hibban duk mutumin da ka gani a cikin wannan littafin shin shi kanshi Ibn Hibban ya amince da shi shine Malam Nasiruddin Al-Albani yace a'a akwai mutanen da majhulai ne wato ba a san su ba amma amintattu sun ruwaito hadisai a wurin su to Ibn Hibban yakan kawo su a wannan littafin yanzu kenan abinda Malam Nasiruddin Al-Albani ya tafi akai wanda muke ishara a cikin tamamul minna shine ba dukkan wanda kaga sunan shi anan bane dalili ne akan shi thiqa ne duk da kaji ya ce wa littafin kitabu thiqat to yanzu sai Albani ya zo kan wani misali a aikace ya kawo sunan wani mutum Zahabi ya ce mutumin majhuli ne Ibn Hajar ya ce mutumin majhuli ne amma kuma ga mutumin nan hadisin shi an samu amintacciya ruwaito daga gare shi sai Nasiruddin Al-Albani ya ce kaga wannan a aikace shi ne kyakkyawan misali na maganar da muke faɗi cewa ba dukkan mutumin da kaga sunan shi a cikin kitabu fiqat dalili ne akan fiqa bane shi akwai majhuli wanda fiqa ya ruwaito daga gare shi to yanzu kun ga wannan aikin da muke faɗi idan ka fahimta da kyau yana nuna maka kenan a yanzu malami in ya kware game da ilimin jarh wa ta'dil bayan ya san maganganun da malaman baya suka yi to in an zo zai rinka mana tarjihi ya rinka mana tahqiqi ya ce mana magana kaza da wane ya fadi a wuri kaza kuma ya fadi kaza to kaga kenan wannan ya fassara ma'anar ta shine kaza to malamin da ya kai ya iya wannan a wannan zamanin to shine malamin jarh wa ta'dil amma wanda kawai zai zo ya ce Nasa'i ya ce kaza Fallas ya ce kaza Abu Zur'at ar-Razi ya ce kaza Ibn Abi Hatim ya ce kaza Nasa'i Darqutni duk kaza suka ce kawai ya tafi ya ja baki ya shiru wannan ba malami bane naqil ne wannan dan jarida ne mai bada labari ne ko kun fahimta jama'a aha domin kuka dubi su kansu su Ibn Hajar da su al-Imam az-Zahabi so da dama sukan samu kansu a wani yanayi wanda irin wannan aikin suke yi shine su tattaro maganganun malamai in ka karanta aikin da Ibn Hajar yake a mafi yawanci a cikin littafin shi mai suna Tahzibut Tahzib mafi yawancin abin da Ibn Hajar yake shine irin wannan ya dibo maganganun malamai masu karo da juna ƙarshe sai tabbatar maka cewa ga wanda take tabbas dan haka da yazo cikin littafin shi Taqribut Tahzib sai ya tabbata littafin taqribut tahzib yana dauke da ra'ayoyi ne waɗanda Ibn Hajar ya fitar da su sakamakon tattauna ra'ayoyin malamai ba wai nashi ra'ayin bane a ƙarƙashin haka kenan idan yanzu Ibn Hajar a cikin littafin tahzib tahzibut tahzib idan a cikin littafin tahzibut tahzib ya ta ce kawo magana daga Nasa'i daga Darqutni daga wani daga wani duk sai ka ji maganganun masu karo da juna ƙarshe sai ka ji ya ce maka wa fi tahqiq a ƙashin gaskiya shi wannan da wani wani suke maganganu masu kaza hakikanin al'amari da'ifun sai kuma ya dawo sai ka ji ya fara bada ansa amma wani da ya ce wani mutumin kirki ne ya faɗi ne saboda kaza wani ko da ya ce wani matsayaci ne shi kuma saboda kaza don haka ingantacciyar magana wani ba'in shi to idan ya zo cikin littafin taqribut tahzib waɗannan ra'ayoyi da ya biya gurza sai ya zo ya fitar maka da magana ta ƙarshe wadda ba wai magana ce ya yi janibin tasu ba a'a magana ce da ya tattaruwar tasu ya fitar da me ya kamata a fitar dan haka sai ga wani ya ce maka saduqun sai ka ji ya ce saduqun sai ka ji wani wurin ya ce saduqun sai ka ji ya ce yukhti'u akwai bambanci tsakanin saduqun duk wanda aka ce saduqun to hadisin shi hasan duk wanda aka ce saduqun yukhti'u hadisin shi na zama hasan amma ana samun wata matsala ko iyaya ce ko mai tantance ta sai hadisin ya koma ba'i ba ra'a ya fita ba duk wanda kaji ya ce maqbulun maqbulun ay sin mutaba'a
wato ana karban shi in sun yi riwaya shi da wani, amma in shi kadai ne fa riwaya shi ta zama li, ita kuma ba ta da ishi kai tsaye ba, amma iya cewa ta jawuza. To kaga ire-iren waɗannan ayyukan su ne abinda ake sa rai a yanzu malami ya zauna yayi. To in har ba za ka iya wannan ba a yanzu, to kai ba malamin jarh wa ta'dil bane. To abinda muke so ku gane jama'a, ina son mu koma ku dubi wannan maganar da malam yake cewa summa ta'an imma an yakuna likazibir rawi, ko dai ta zama sukar ta faru ne saboda ƙaryar mai riwaya, kenan yanzu ƙarya dalili ce da za a soki mai riwaya ko aw tuhumatihi bizalika, ko kuma tuhumar shi da haka, ita ce tuhumar shi da ƙarya. To yanzu ina ta kokarin gaya muku su wane ne suke iya tuhumar, ma'ana ba kowa ne ke iya tuhumar ba, ina son ka san wannan. Akwai malamai waɗanda suke su sun kai in sun yi tuhumar to shikenan, dan haka ko da wasa suka faɗi wata kalma a kanka to sai ka je ka nemi su yi marmaza su yi wa duniya bayani. Misali Muhammad ibn Ishaq mai littafin Sira da Magazi ya rena Imam Malik zamanin su daya duk a Madina suke, yana faɗin maganganu na banza, yana wulakanta Imam Malik, baya ladabi ga Imam Malik, kuma bai kai daraja Imam Malik ba a komai, mana ke na rashin kunya in ka so ka faɗi haka da Hausa. Rannan dai sai Imam Malik baya kula shi, rannan sai Imam Malik yace utrukuhu hadha dajjalun min ad-dajajila, yace ku rabu da shi, wannan dajjal daga cikin dajajilai, ma'ana wannan katafarin makayyaci ne daga cikin makayyata. To yanzu wannan idan ka je sai kai haka, sai ka ce Muhammad ibn Ishaq, sai ka ce ittahamahu Malik. To ana cewa ittahamahu Malik, to hadisin shi ya zama munka, ba za a sake hujja da shi ba. To da yake ya san Imam Malik, shi kan shi ya san Imam Malik, ya san darajar shi, amma rashin kunya yake mai, sai ya shiryo ya zo gidan Imam Malik. To yanzu kam Imam Malik kai wa jama'a bayani fa wannan zagi na ne kai, wato na bata maka rai ne, ba hukunci ne kai mini ba. Imam Malik ya ce to jama'a wannan rai na ne ya baci, na zage shi ne, zagi ne kawai, wato mali zagi, ba wai ina nufin dajjalin din makaryacin daga cikin makaryata ba, kawai ina nufin mara kunya ne cikin marasa kunya. To shikenan, to jama'a kun ji kun fahimta eh, to shikenan, to shikenan, to tun daga ran na aka zauna lafiya. Me yasa na kawo muku wannan kissa? Ina son ku gane Imam Malik in ya tuhumi Muhammad ibn Ishaq, duniya haka za a ji ana ta rubutawa, Muhammad ibn Ishaq sahibu Sira wal Magazi ittahamahu Malik, sai a ce fa hadisuhu munkar, tare da cewa fa har yanzu din dama hadisin shi ba shaye ba, dan yana da dan rauni ta tare da shi, amma dai ba akan wannan magana ta Maliku ba, dan da wannan magana ta zama official magana ce daga Imam Maliki, to da shikenan hadisin shi ya mutu har abada, da littafin Sira da Magazi sun zama mawdu'ai ne ko kuma kawai munkarai ne, ba za a karba ba. Saboda haka ita tuhumar akwai mazaje waɗanda su ne suke yin ta, ko kun fahimta jama'a? Sai mun zo an fara jarh wa ta'dil, zaka ji siffofin waɗanda suke iya yin tuhuma din, ina fata an gane. Amma dai a misalce su ne irin su Imam Malik din nan da na faɗi, irin su Bukhari, irin su Abu Zur'a, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Ahmad ibn Hanbal, irin su al-Imam al-Bukhari, irin su Yahya ibn Ma'in da makamantan waɗannan, su Fallas, duk waɗannan manya-manyan malaman jarh wa ta'dil ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sai malam ya ce aufuhu shighalatihi, ko kuma yawan kuskuren shi. Yawan kuskure na sa, to kun ga anan nayi muku bayani ranan, ba a ce kuskure ba kawai ko, yawan kuskure. Domin kuskure, in aka ce kuskure zai zama dalilin da ba za a karɓi riwaya ka ba ko za a soke ka, to ba wanda baya kuskure, in ba wanda Allah ya tsare ba. Kuma dukkan malaman hadisi kakaf, babu wanda Allah ya tsare shi daga kuskure kakaf, bayan sahibul hadisi din shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe kenan aka ce kuskure dalili ne na suka, to kaga hadisi ba a daina karban su kenan. Dan haka malamai suke cewa fahush fahishul ghalab, mai yawan kuskura, to fahushul ghalab aw fahushi ghalatihi, ko kuma yawan kuskuren shi, shi ma dalili ne na suka, aw ghaflatihi, ko kuma ghafalar shi. Na faɗa muku me ake nufi da ghafla. Ghafla ita ce sakarcin da zai sa baka damu da
wa kake karban hadisi wurin shi ba, baka damu da wa kake ba hadisi ba. Malaman hadisi suna tace malaman su, suna kuma tace daliban su, dan haka ba shi daga cikin manhaji na salaf. Ku kiyaye jama'a, in aka kulla majlisul imla, ba majlisi na ifta'i ba, ba majlisi na wa'az ba, a bar kowa ya shiga, a'a. Majlisul imla shine majlisin da malamin zai zauna ya ta kwararo hadisai dalibai suna diba, ya ta kwararo hadisai dalibai suna diba. To wannan sai an tace, sai malamin ya san waye da waye. Domin idan kai kuskure a matsayin ka na dalibi, ko kuma kai fakaci a matsayin ka na dalibi, ka je ka karbi hadisi a wurin wanda ba a karban hadisi wurin shi, ka kawo malamai ba za su karba ba. Idan a matsayin ka na malami, kai ganganci ko kai kuskure ka ba da hadisin ka ga daliban da ba a karbe, in suka je suka kai ilimin ka ba za a karba ba. Dan haka idan kai ne maliki, misali na kamo ne, idan yau ka dauki hadisi ka ba kowane dan ma habba wa dabba, kowane jak an hali, kowane mashirmanci, kenan yanzu kai imamu malik fiqa ka karbo daga wa, daga fiqa Abdurrahman ibn Hurmuz, misali fiqa Abdurrahman ibn Hurmuz fiqa ya karbo daga Abu Huraira fiqa, dan haka hadisin fiqa daga fiqa daga fiqa. Imam Malik yazo kowane wawa ya dauka ya ba, haka waye gani yana zuwa ya kai hadisin su Imam Ahmad ibn Hanbali, sai suka ji makaryaci ne ko mai rauni, yazo ya ce daga Malik, daga Tirtito, wannan hadisin da'ifi ne. Ya ce hadisin Malik ne, sai ya ce a'a, ba hadisin Malik ne ba ita ba, sai dan wannan gudu. An karba hadisin Malik? Ba a karba ba, to ba nan take ba. Daga ran nan sai su Imam Ahmad sai su sa alamar tambaya akan Malik. Sai su yi bincike akan Malik. Inda har aka samu ya ba mutum daya hadisi, mutum daya mai rauni, ba bincike wasu daliban. Ana bincika sai a je akwai dalibin ma mai rauni. Ana bincika sai a sake jin akwai dalibin mai rauni. Shi kenan sai ce Imam Malik yana da gafla, don haka sai ce mai bahishi, daga ran ya tashi daga fiqa. Me ne laifin Imam Malik? Yana da matsala shi ga kanshi? A'a, bai da matsala shi ga kanshi a zahiri, amma kuma yana da ita ta hanyar ba kowa hadisi. Don haka Imam Malik, ku kiyaye, Imam Malik bai taba ba mutumin da in ya kai hadisin za a ji karbi ba. Wannan magana ce mai fadi kuma. Dan haka dukkan ɗaliban da suka ruwaito muwaffa daga Imam Malik, dukkaninsu sai da aka karbi riwayoyinsu gaba ɗaya, babu mutum ɗaya da ya kai muwaffa a duniya aka ki karbe. Ga tarihin muwaffa duniya gaba ɗaya, al-muwaffa, duk wata muwaffa ta duniya da aka ruwaito kaga tarihin ta nan. Gashi sunan littafin kenan, al-muwaffa lil Imam Malik radiyallahu anhu, babu wata muwaffa da aka ki karbe. Kaga nan hadda hotonsu da hoton kowace muwaffa da abin duk gashi. Waɗannan muwaffa su ne Malam Salim ya haɗe su, ya zo ya mai da su ainihin suka koma muwaffa ta Imam Malik ta asali guda ɗaya. To wannan littafin yana ɗauke da tarihin waɗannan muwaffoɗi ne. Gashi wani Nazir Hamdan shi ne a jami'a ta Ummul Qura, Kulliyatut Tarbiya, Faculty of Education, shi ya zauna ya wannan research ɗin. To abin da muke cewa yanzu kenan, kaga ba inda zaka kama Imam Malik da rauni. Me yasa Imam Malik bai taba ruwaitowa wurin mai rauni ba, ko bai kuma taba ba mai rauni ba? Amma dara kutsini da yake in yi taba Hausawa, kun san Bahaushe ya ce maye ba mai ci ba kada yake nufi, maye mai ci, maye mai mayata, naci. To Imam dara kutsini da yake yana da mayata, sai rubuta wani littafi, kun gan shi yasa wa littafin ainihin أطراف الغريب الغرائب والأفراد واتو حديثاً دا أكا روايتو سو أكا دنجن تاق إمام مالك بس إن دنتبا وينذو سحة وانا مغنر دوانا اللي تعفين سيكا شيء أكوية تبكاد والورا قلنا شيء إمام مالك بأتب روايتو حديثي دا غريش وان دي ذنبي إن دنتبا تو يا أكا دار قطن يزو يتكر وانا يتي الغرائب والأفراد باكين حديثي da ɗaiɗaikun hadisai waɗanda masu rauni ne ga Imam Malik,
sune wasu hadisai ne da aka danganta su ga Imam Malik. Imam Dharqutni ya gano duk ƙarya ne gaba daya, shine ya rubuta katan littafi gashi. Littafin na jin mujalladi biyu ne ko uku, gashi dai a makarantar nan muna da shi. Dan haka da zaran kaga hadisi daga Imam Malik bai tabbata ba, fara bincike. Yanzu haka yana cikin littafin nan, sai ka ji Dharqutni ya ce a wane ne ya ƙarya ya danganta ga Malik. Domin da Imam Malik ya mutu, farin jinin shi ya yaɗu, sai kuma kowa ya je ƙauyensa ya ce ai na je Madina mun haɗu wurin Imam Malik, na yi karatu kaza 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 kaza. Ashe ɗaliban Imam Malik sun zauna sun tace kansu a duniya, sun san su wane ne ba. Na ga sai a ce duk wanda ka gani ba waɗannan ba to maƙaryata ne. An gane jama'a, Malam Muhammadu Bello sarkin musulmi ya yi wa daular Uthmaniya haka. Haka Mala Abdullahi Gwandu ya ware suwaye malamansu, suwaye ɗalibansu, ina ne yankin ƙasashensu. Don haka duk wani da ya zo ya ce shi almajirin ɗan kodiyo ne, in haka duba a cikin wannan littafi in baya ciki sai ce Bello ya ƙaryata ka. Bello kuma shi ne babban malamin gidan wanda ya rubuta komai da ake buƙata game da gidan. Don haka kai ka san dai inda zaka kwana a daular Uthmaniya, amma kai ba ɗan gidan bane. Sai ka ji wani ya yi to wata ran ne na taɓa zuwa zan wuce shehu na wa'azi, na tsaya na ji wa'azi sai a ce a duk masu jin wa'azi ne ɗaliban shehu. Shehu yana da dedicated ɗaliban shi, su wane ne ɗaliban shi? To dole ne dukkanin malami ya zama yana da ɗaka tsantsan suwa zai karantar, suwa zai karɓa a wurinsu. Ka lura da kyau, akwai yanayin kasuwancin da zai kai maka hadda a kasuwanci in baka ɗauki wannan ƙa'ida ba sai an zurma ka wata ran. Ka san wa za ka siyarwa, ka san wane ne za ka siya daga wurin shi. In ba haka ba wata ran sai ka siyo kaya hannun ɓarawo, in ba haka ba wata ran sai ka siyarwa da mai siyan kayan sata kayanka. To matuƙar kasuwancin ka yi kasuwanci in baka wannan tantancewar, ana nan wata ran za a zo a kama ka a ce me, sai a ce wannan kayan na shagonka kayan sata ne. Kai salati ka ce kai ba kayan sata kake sai ba, sai a ce ba wurin wani ka siya ba ka ce, sai a ce to ai kayan sata yake siyarwa. Ko kun fahimta? Ko kuma kawai sai wani yaro ya zo kai ina ka siya wannan ya ce wurin Alhaji Wani, shi kuma yaron dama an san shi da siyan kayan sata ko kuma ɓarawon ne gaba ɗaya, ya goga maka ko bai goga maka ba. To haka duk inda zaka bada ajiya ka san ina ne zaka bada ajiya. To kai kuma duk wanda zai baka ajiya ka san waye zai baka. Dan wata ran an biyo ɓarawo da gudu a Kano ya fato kan keken ɗinki, da ya rasa yadda zai ya sha wani lungu ya ga shagon teloli sai ya ajiye a ƙofar shagonsu. Ya ce da Allah barin ɗan kama ruwa nan, suka ce to a fito lafiya. Ana zuwa kawai shi kenan sai suka ga kan keken ɗinki a ƙofar shago. Ina wanda ya ajiye wannan? Suka ce ya kewaya nan kama ruwa. To bari ya fito shiru shiru. Aka ce to dama na sata ne ga shan abin. Ashe sai da aka kakkashe mutane da yawa aka yi satar, keken ɗinkin yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka sata. Waɗannan filolin sai da suka yi zaman gidan maza. To yanzu a wurin malaman hadisi su menene? Gafalallu ne. To amma menene ke jan gafala? Daga cikin dalilan da ke jan gafala Ibn Taymiyyah ya bayyana su, za mu zo mu tattauna. Amma yanzu abin da nake so wanda zan faɗi zai iya kama ƙwaƙwalwarku a yanzu, daga cikin abin da ke jan ghafla shine galibi rashin gogewa a rayuwa. Wato kawai kai ka girma a angonku ne, ana ta ce maka ustazu, kuma angonku duk ustazai ne masu tsoron Allah. Baka taɓa haɗuwa da 'yan duniya waɗanda suke iya sharara ƙarya, don haka sai wani ya je ya sawo rawani kawai da ya zo ya faɗi magana. Dama kai duk cikin masu rawani ka girma da gemu. To malamin hadisi irin Imam Ahmad ko Yahya ibn Ma'in ko Malik ko Shu'ba ko Fallas, da rawaninka da geminka da duk wani kuka naka da rintsa ido da kwana sallah, baya burge su komai kala zarafin su karɓi magana sai sun bincike kai waye, can garin da ka taso yaya kake. Amma kun ga mu yanzu nan kana nan kana abin nan kawai, da an ga wani ustazi ya zo daga ina daga Damaturu sai a ce ga wani ustazi din ɗan uwanka yana zuwa, kai kuma sai ka ɗauke sai ku kwana ɗaki ɗaya. Saboda kawai ya zo maka da dagaggen wando da gemu, baka san gemu zai iya tarbiyyar shi a wata guda ba, yankakken wando kuma cikin minti 30 zai je yanke wando ya sawo. A ƙarƙashin haka ghafala daga cikin abin da ke haifar da ita shine rashin gogewa a rayuwa. To an samu wani mutum wanda zake so in buga muku misali da hadisin shi, domin ga hadisin shi nan kullum ana karanta a Global Maras
Rishdin ibn Sa'ad.
Rishdin ibn Sa'ad
malamai suka ce kana salihan, kana salihan fi dini,
mutumin kirki ne a addini,
amma kuma sai suka ce mughfilan, mughfilan fi riwayati, fi riwayati, sai suka ce fatarakuhu.
Mutumin kirki ne a addini, yana sallah yana komai da azumi, amma gafili ne, sakare ne wajen riwaya, zahidi ne. Na haka Ibn Taymiyyah ya ce mafi yawancin gafala ta fi zuwa ne daga masu riwaya waɗanda suke zuhudi. Ya zauna a masallaci yana ta sallah, yana ta azumi, yana ta karatu, yana ta kuka, sai wani ɗan gayu ya je ya shiryo wata ƙarya, ya yi rawani dan farere ya aje gemu ya zo, shi kenan yana tashi zai nemi taimako, a cikin taimakon da zai nema sai ya ja wani hadisin ƙarya, wannan gafilin yana zaune a masallaci sai kaga ya ruwaita. Na haka zaka ga ko a yanzu waɗanda suka fi kowa wa'azi da hadisan ƙarya su ne waɗanda suke wa'azin zuhudu. Ina fata an gane. To dan haka kun ji bangane da ghafla, yanzu dai kowa gane ghafla ko? Ghafala ita ce sakarci wajen riwaya da sakaci, aw fisqihi, ko kuma fasikancin shi. Abin da ake nufi da fasikanci a nan shine zina, shan giya, luwaɗi da makamantan sauran laifuffuka banda ƙarya. Abin da yasa ita ƙarya an ware ta tun a farko mun ji, ita ma fasikanci ce, amma nauyin fasikancin ya kai ta tsaya a matsayin mai cin gishin kanta. Ina fata an gane. Aw wahamihi, ko kuma wahamin shi. Wahami kuma shine rudani, ka rude ka kasa haddace abu daidai, ka rude ka kasa kawo abu daidai. Akwai abin da yake a lokacin da zaka haddace ne sai ka samu rudani, sai kasa haddace shi daidai. Akwai abin da yake kuma ka haddace shi daidai amma ran da zaka bayar da shi sai wani abu yazo sai ya rude kwakwalwarka sai ka kasa ainihin bayar da shi daidai. Kun fahimci wannan? To na farko lazimi ne, na biyu kuma tsari ne, za mu zo mai tafsili a kai. Shi ne lokacin da ka zauna kana koyan karatu, kana cikin koyan karatu sai aka zo aka ce wane mahaifinka ya rasu, ka shiga wani tashin hankali wanda minti 30 da aka yi karatun baya wanda ya fahimtu gare ka, za ka tashi cikin fahimta, yanzu gaba ɗaya ka kaɗu, kwakwalwarka da take hadda ta raurau. Dan haka tun a lokacin haddar karatun ka samu matsala. A ƙarƙashin haka duk sanda ka je baka bayar da karatun zaka bayar da shi ne a rikice, saboda bai gama zama ba wani rikice ya shigo cikin kwakwalwar. To wannan shi ake kira lazimi, dan ba zaka taɓa bayar da shi daidai ba. Duk lokacin da ko ya zama ka haddace abin lafiya kalau, amma lokacin da ka zo zaka karantar, tsufa ya kama ka, ko makanta ta kama ka, ko bakinka ya shiga halin karau-karau, shine an samu harshenka ya karye, baka iya fitar da wasu haruffa daidai, sai zama ka kasa ba da karatun yadda aka baka shi. To wannan kuma kun ga menene fara ne ya fado maka daga baya ne, dan kafin wannan larura kana iya ba da karatun daidai. Kun fahimta jama'a? Zamu zo zamu ƙara bayani akai insha Allah. Aw mukhalafatihi, ko kuma mukhalafa, me yake nufi da mukhalafa? Ita ce ɗan ajinku su bayar da hadisi daidai gaba ɗayansu, kai ɗaya sai ka zo ka bayar da hadisin yana karo da nasu. Ina son ku kiyaye kalma ta yana karo da nasu, ba ƙari akan nasu ba. So da dama ƙari baya zama karo, amma a ce malam ya karantar da mu ranar Litinin, kai kuma sai ka zo ka ce malam ya karantar da mu ranar Juma'a, kaga Litinin da Juma'a ba za su taɓa haɗuwa ba. Amma malam ya karantar da mu a ranar Asabar, ko an fahimta, sai ka zo ka ce malam ya karantar da mu a ƙarshen mako, sai zama waɗanda kake maganar da su da kai kanka ƴan boko ne waɗanda, in kun ce ƙarshen mako kuna nufin ran Asabar, kaga da waccan maganar da suka ce Asabar da kai da kace ƙarshen mako kusan duk yayi ɗaya. Ina fata an gane. To dan haka abinda ake nufi da mukhalafa jama'a, ka zo da lafazi ko jumla ko su kutun da guda hadisin da yayi karo da hadisin da malamin ku ya karanta a makarantar, ko ka zo da wani mutum a cikin isnadi wanda ba yadda za a iya samu shigowa cikin isnadin a halin kuma sauran yan ajin ku ba su yi haka ba, ita ake nufi da mukhalafa. Jama'a kun fahimta? Au jahalatihi, ko kuma jahala. Jahala ita ce ka ruwaito hadisi sai a binciki tarihinka a kasa gane yaushe aka haife ka, ina aka haife ka, wurin wa kai karatu, me halinka, yaushe ma ka rasu. Wannan ita ake kira jahala. To nau'i biyu ce, akwai jahalatul aini, akwai jahalatul hal. Akwai mutumin da ba a san komai game da shi ba kamar wannan da muka gabatar, shine ake kira jahalatul ain, wato ainin nashi ma ba a san shi ba. Amma akwai jahalatul hal, shine yawan jin sunan shi da kake ya sa har ka saba da jin sunan, kenan ka san sunan. To sai a ce maka me halin shi, sai ka ce gaskiya game da halin shi dai baka sani ba, amma dai ka san cewa yayi karatu wurin wane da wane, kuma suwane da suwane duk sun yi karatu wurin shi, amma dai halin shi na gari ne ko na banza baka sani ba. To nan kuma jahalatul hal ke, wato halin kawai ka jahilta, amma ainin shi fa, shakhsiyyar shi fa ka santa, saboda an san ina ka haife shi, suwaye iyayen shi, suwaye malaman shi, suwaye daliban shi, mai wa ma yaushe ya rasu. Jama'a kun fahimta? To duk zamu ƙara bayani, ina son ne yanzu kawai ku san waɗannan abubuwan. Au bid'atihi, ko kuma bid'ar shi, shine yana da bid'a. To anan bid'a abin da ake nufi ba bid'o'i ba da suke shigowa cikin ibadat. Ha, malaman hadisi ba waɗannan suke magana ba. Bid'o'i da suka shigo cikin aqaid da manhaj, don haka dan shi'a dan bid'a ne, khawarij dan bid'a ne, murji'i dan bid'a ne, qadari dan bid'a ne, jahami dan bid'a ne, turqi dan bid'a ne, duk waɗannan yan bid'a ne. Saboda bid'ar ba ta shafi ibada ba ne, ta shafi i'tiqadi ne game da Allah. Kai me ka kudurce game da Allah, me ka kudurce game da annabi, me ka kudurce game da hadisai, me ka kudurce game da sahabbai, wato za a samu wata matsala ta aqida wadda duk musulmi sun hadu akai, shi kuma sai fantare sai ce shi bai amince da wannan ba. Misali, dukkanin musulmi sun amince da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne, salihan bayi ne, Allah ya yarda da su, sun yarda da shi. In ka faɗa haka gaban khawari sai kau da kai, sai dake sai can sai ce wai wai sahabbai ake faɗin wannan shaida akan su. Yanzu Usman mutumin kirki ne, yanzu Usman mutumin kirki ne, Aliyu mutumin arziki ne, Muawiya mutumin kirki ne, sai ce waɗannan duk fasikai ne, mutanen banza. To yanzu ka ji wanda ya faɗi wannan, sahabbai duk gaba ɗaya musulmi sun yarda salihai ne, mutanen kirki, amma shi na farko tukuna mutumin banza a wurin khawariji shine Uthman, sannan Aliyu, sannan Muawiya, sannan sai ka ci gaba da lissafa sauran waɗanda suka biyo cikin rigingimin nan. To yanzu wannan sabanin mu da shi sabani ne na far'i, ba sabani ne na far'i ba. To dan haka duk wanda yake da wannan aqidar ba ahli sunna bane, dan wasu sai su ce wai a'a a ce mishi ahli sunna, amma mukhti'un, a'a wannan ba khata bane, kuskure ne ka zagi ubanka, a'a kuskure ne ka zagi sahabi. To amma tattare da haka sai kuma kaga khawari ya ruwaice hadisi wurin su Uthman, in yazo sai ruwaice hadisin Uthman, sai ruwaice hadisi wurin Aliyu, sai ruwaice hadisi wurin Muawiya. Me yasa sai ce kuma ai ba su kafirta ba? Kaji, to Shi'i kuma in ya tashi shi kuma sai fara da Abubakar ne Siddiq. Idan ya fara da Abubakar ne Siddiq sai kafirta Abubakar, yace Abubakar dan murdiyan mulki ne. To yanzu ya tashi daga Shi'ancin Aliyu kenan, ya koma kuma Rafidanci. To yanzu wannan matsalar da ke tsakanin shi da Ahli Sunna matsala ce ta ibada, wato sallah ce ko azumi? Matsala ce ta aqida, domin akwai nau'in jayayya da Allah a cikin aqidar ta su, don Allah ya hukunta waɗannan mutanen ya yarda da su. Kenan yanzu Allah na yarda da fasikai? Allah yana yarda da kafirai? To don haka kun ga waɗannan rawafid ɗan bid'a ne, dan haka ko rafidi ya ce shi ahlus sunna ne, rafidi ba ahlus sunna bane. Sannan sai murji'i, murji'i shi kuma sassauci ne mai yawa wanda ba wai ya zagi sahabbai ko ya fasikantar da su ba, a shi gama garin musulmi ma in ya ganshi yana saban Allah sai ya ce ku ji tausayin shi, huwa karishi fil hawa, wannan musulmi da ke zina ko yake shan giya ko yake ƙarya yayi iya da kanshi kamar gashi ne a iska, kaddara Allah ce sai iddate da shi, dan haka ku ji tausayin shi, ba wani fasiki, musulmi ne. Dan haka shi kuma sassauci yayi yawa har yana maida fasikai salihai, ko kun fahimta? To wannan shi kuma ta taba aqida shi da manhajin shi, shine ya sauka daga manhajin da ahlus sunna suke a kai. Bai yi wa ahlus sunna su dubi mutum dishin giyan shi da shan taba shi da zina da fasikanci duka kuma su dube shi, ya tabbata ba su kira shi salihi, ya sauka daga manhajiya ta ahlus sunna. Sannan qadari, qadari shi kuma sai ya ce Allah bai san abin da za a yi anjima ba, balle abin da za a yi gobe, balle abin da za a yi bari. Jahani shi kuma sai ya ce duk wata siffa ta koru ga Allah, kada a ce Allah yana da siffa. To ire-iren waɗannan mutanen jama'a dukkansu su ne ake tattarawa a ce ƴan bid'a. To amma malamai suna da tafsili game da bid'ar tasu, dangane da wanda bid'ar shi ta kai ga kafirta shi, da wanda bid'ar shi ba ta kai ga kafirta shi ba, da wanda yana kiran mutane zuwa ga bid'ar shi, da wanda baya kiran mutane zuwa ga bid'ar shi, da wanda yana ruwaito hadisai ne kadai da ke karfafa bid'ar shi, da wanda kuma ke iya ruwaito hadisai hatta waɗanda ke rugurguza bid'ar shi. Dan haka kun ga akwai tafsili. To duk waɗannan dalilai guda goma da ke sa a ki karban hadisi jama'a, ina karanta su ne yanzu, ne muku sharhin su sama sama, amma za mu zo mu dube su da ido na basirar sharhi insha Allah. Aw su ihzihi, ko kuma munin haddashi. Abin da ake nufi da munin hadda shine shi tun farko baya iya haddace abu, tun farko baya iya haddace abu. To karka rude, karka ce to menene bambancin wanda yake sayyul hizu da wanda yake da wahami. Wanda yake da wahami wani abu ne ya fado mishi a yanzu da yake haddar ko bayan yayi haddar, shi ko wannan ba wani abu da ya same shi tun da yake lafiyar shi kalau, amma baya iya haddace komai. Kun fahimci bambancin jama'a? Wancan ba shi da matsala sai ya hadda, amma in matsala ta zo sai hadda ta samu matsala, amma shi wannan asalatan bai da matsala komai, amma baya iya haddace komai kuma. To shi ake kira sayyul hifz, wannan siffar tashi ita ce suul hifz. Jama'a kun fahimta? To sai malam yace fal awwal, na farko al mawdu, shi ake kira al mawdu ƙarya kenan. An fahimta jama'a? Dukkanin mutumin da aka siffanta shi da ƙarya a cikin hadisin shi, hadisin shi ya zama mawdu'i. To anan ina so ku tsaya ku fahimci me yasa malamai suka ce mawdu, suna nufin hadisin da aka kirkire shi, aka kage shi, ba dan kuma saboda me shi ya tabbata maƙaryaci ne, kuma malamai sun kasa gano wani wanda ya ruwaito wannan hadisin. To anan ne ake samun bambancin malaman hadisi da jahilai. Jahilin aka zo da hadisi aka ce bai inganta ba, sai ce to yanzu wanne ne ya inganta, wai abin da yake so, tunda kun ce wannan bai inganta ba, to yanzu kun ce kan yi aiki da shi, to wanne ne ya inganta akan wannan matsalar? Sai ce babu wani wanda ya inganta ne. To yanzu kuna nufin sai mu daina yin wannan abin? Sai ce ai dama ba wai ku daina ba, kuma tuba, dan dama abin babu shi, wannan hadisin ne shar'anta muku. Tunda aka gano hadisin ƙarya ne, misali liman bai aiko cewa wane a nada shi liman ba, kawai sai wani ya kirkiri ƙarya ya zo ya ce liman ya aiko cewa kafin ya dawo nan da wata biyar to a nada wane, shikenan sai kuka dauki wannan magana sai kuka nada wannan ya ci gaba da limanci. Ana nan sai kanin liman ya zo daga wancan gari da liman ya tafi, sai ce a ya kuka nada wani? Sai aka ce a ai liman ne ya aiko. Ce ya aiko wa? Ta ce ya aiko wani. Sai shi kanin ya ce wani ba ku san makaryaci ba ne? cha ba mu sani ba to wani makaryaci ne kuma wannan magana ma ƙarya ce to yanzu sun ji wannan magana ta tabbata ƙarya to malaman hadisi sai su ce to shikenan tunda ta tabbata ƙarya a daina aikin kenan a cire wannan daga limanci ko to jahilai sai su ce a to yanzu tunda kun ce wannan magana ƙarya ce to yanzu wacce ce gaskiya wato sai kun samo wadda za ta tabbatar da limancin wannan
idan jama'a basu manta ba muna bayani dangane da hadisin ƙarya wanda aka samu mai riwayar shi yayi ƙarya a cikin hadisin mutane ko a cikin ainihin wato hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gangan muka ji cewa wannan shi ake kira al-mawdu' to anan malam mai sharhi al-hafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin sharhin shi na nukhbatul nuzhatun nazari yace wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wad'ihi wadanne hanyoyi ne ake iya gane ƙarya a cikin hadisi malam yace daga cikin hanyoyin da ake gane ƙarya a cikin hadisi shine shi wanda ya ƙaryar ya fito yace ƙarya yayi ya fito yace jama'a wannan hadisi da kuka ji a wurina ƙarya na kirkira sai dai malam yace dai hasimi ta'liqi anan sai yake cewa ka hadisi fada'ilul qur'an fa itarafa biwad'ihi maisara ibn abd rabbih فرد حديثه ذلك وسائر مروياته وليس هذا قبولا لقوله مع اعترافه بالفسق وإنما هو مؤاخذة له بموجب إقراره كما يؤخذ الشخص باعترافه بالزنا والقتل ونحوها واستفيد من جعلنا هذا أمارة ألا نقطع على حديثه ذلك بالوضع لاحتمال كذبه في إقراره تنزيه الشريعة وأن التعليق إنشين رضا مكرنته idan yayi furuci da cewa ƙarya yayi za a ainihin wato iya karbe sai dai bar ku ji qala ibn daqiq al-eid al-imam ibn daqiq al-eid yake cewa lakin la yuqta'u bidhalika sai dai kuma idan yayi ƙarya a hadisi yazo yace jama'a hadisin nan da kuka ji na fadi ƙarya ne ibn daqiq yace ba kuma za a yanke gaskiya ne abin da ya fadi ba yanzu me yasa li ihtimali an yakuna kadhaba fi dhalika al-iqrar dan tayu kuma ƙaryar ya sake kirkirawa a wajen wannan ikrarin nashi tunda tun farko da ma makaryaci ne wato shi makaryacin tana mu'amala da shi kamar ka sanya slipper ne akan dandamalin da yake mai santsi sama santsi ƙasa santsi duk maganar da makaryaci zai maka daga baya dawo yace ƙarya ce akwai yiwuwar kuma daga baya dawo ya ce ƙaryatawar da ya yi ita ma ɗin ƙarya ce ko kun fahimta a ƙarƙashin wannan in maƙaryaci a hadisi ya ƙaryata kanshi za a iya karɓe amma ba za a iya yankewa yanke cewa kuma abin da ya faɗi ɗin yanzu gaskiya ba ne ina fata an gane wa fahima minhu ba'dhum annahu la yu'malu bidhalika al-iqrar aslan wa laysa dhalika muraduhu wasu sai suka fahimci cewa ibnu daqiq yana nufin kenan to duk abin da makaryaci ya dawo ya ƙaryata kanshi ba za a karba ba yace ba haka asali ibnu daqiq yake nufi ba yana nufin za a iya karbar ƙaryatawar amma ba za a iya yankewa yanke cewa ya tabbata ƙarya din bane wa inna ma nafa al-qat'a bidhalika ibnu daqiq yana kore yanke hukunci ne ka yanke cewa ka gamsu ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لان الحكم يقع بالظن غالبا شي وركما كركتي اه تو تنده بزامو ينكي جماعه كنا فهمتا كو تنده بزامو ينكي ينكي تيوا قريتاور ده كما يا تبتا دين قريا دين ني با تو دان مي زامو كربا سي كتي اه سبودا karban hukunci ne anan karban hukunci kuma ya sha banban da yankewa saboda hukunci ana karban shi da mafirin jayin zato shi yazo ya kawo hadisi da ya kawo hadisi mu karba sai kuma ya dace mana jama'a hadisin nan ƙarya nake sai mu sake karban wannan ƙaryatawar amma karban ba ta yankewa yanke kuma cewa ƙarya bace din amma sai mu ce shikenan tunda ya ƙaryata kanshi kamar mutum ne ya zina dama ba kama shi akai ba yazo ya furta da kanshi da yazo ya furta da kanshi kuma sai ya dawo yace ƙarya yake yi yanzu cewa ƙarya yake din nan a shar'anta zamu karba ko ba zamu karba ba zamu karba amma kuma fa karban ba na yankewa bane yanke me yasa dan akwai yiwuwar nan kuma
ya zama wata ƙarya ce ya sake shararawa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sai malam yake cewa wa huwa huna kadhalika, anan haka al'amarin yake, wato galibin zato shine sai azaci cewa to mafi rinjaye ya ƙaryata kanshi to ƙarya ne. Walau ma zalika lama saga qatl muqir bil qatl, to inda ba haka ba kun ga da ba zai halatta kenan mutumin da ya tabbatar da cewa yayi kisan kai da ba za a kashe shi ba. An zo an yi kisan kai ne sai ana bincike sai wani ya ce shi yayi, wala rajmul mu'tarif bizina, haka da ba za a jefe wanda ya itirafi da zina ba. Li ihtimali an yakuna kadhibain fi ma atarafa bihi, in aka ce to ai akwai yiwuwar ƙarya suka yi akan wannan furucin kuma a'a tunda dai yanzu sun furta wani ya ce shi ya kisa sai a kama shi a kashe shi, to yanzu wannan kisan da aka yi an kashe shi ne da mai da itirafin shi, wannan bulala ko rajimu da aka yi mazinaci da mai aka yi da itirafin shi ga a galibin zato, amma ba ga abin da yake tabbas ba, ba dan komai ba, saboda mutumin da ya fasikanci irin na kisan kai ko na zina to akwai yiwuwar kuma ya iya yin ƙarya. Ina fata an gane. To jama'a kun ji wannan wani bayani ne, to ga kuma wata wani karatu ne malam zai dauko mana yanzu duk a cikin sharhi ne dangane da qadiyya ta waɗanne siffofi ne ke bayyana ga mutum a gane maƙaryaci ne, waɗanne siffofi ke bayyana ga hadisi a gane hadisin ƙarya ne. Malam yace wa min alqara'in allati yudraku biha alwadu ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون من أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. نادغا cikin alamomin da ake iya gano ƙarya ta halin mai riwaya kamar yadda ya faru ga sarki Ma'mun, ai ga wani mai suna Lima'mun ibn Ahmad, wani mai suna Ma'mun ibn Hasan, ko da yake mai ta'liq yana cewa laysatil waqi'a li Ma'mun ibn Ahmad wa inna ma sahibuha huwa Ahmad ibn Abdullah ibn Khalid al-Jawbari kama zakaraha al-musannif fi an-nakt 'ala ibn Salah wadh-Dhahabi fi mizan al-i'tidal wa Ma'mun ibn Ahmad mimman yarwi 'anhu al-Jawabi Jawbari wa kilahuma min ad-Dajajila. Ko kun fahimta ma'ana yadda shi Imam Ibn Hajar ya fadi anan a cikin sharhin mai ta'liq yana nuna a kuskure ya faru, asalin wanda wannan qadiyyar ta faru sunan shi Ahmad dan Abdullah dan Khalid al-Jawbari, wancan wanda malam ya fadi to ainihin malamin wannan din ne. Ina fata an gane. Sai ce amma dai dukkanin su maƙaryata ne, amma ina son ya tantance maka ne ga yadda qadiyyar ta faru. Jayayya aka zo ana yi cewa shin Al-Hasan Al-Basri tabi'i ko ya ji hadisi ko ya tabbata ya ji hadisi gurin Abu Huraira, fasaqa fil hal isnadan ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu qala. Bari ku ji nan take sai kwararo isnadi cewa annabi da kanshi ya ce sami al-Hasan min Abi Huraira, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sami al-Hasan min Abi Huraira. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu kaga wannan karara alama ko dalilin ƙarya ya tabbata, domin yaushe manzo Allah ya san Al-Hasan al-Basri din ma? Ko kun gane jayayya ake shin ya ji ko bai ji ba sai kawai kawo isnadi nan take? To yanzu kun ga wannan ƙarina ce da za a iya ruskota daga halin shi mai ƙarya din. Wa kama waqa'a li Ghiyas ibn Maryam ibn Ibrahim haythu dakhala 'ala al-Mahdi fa wajadahu yal'abu bil hammam, wani mutum mai suna Ghiyas dan Ibrahim shi kuma abin da ya faru ya shiga wurin ainihin wato sarki Mahdi ne, sai ya samu sarkin yana wasa da tantabara haka a hannun shi, shikenan sai kawai ya fasaka Allah fil hal isnadan ila annabi sallallahu alaihi wa sallam, nan take sai ya koro wani isnadi daga annabi cewa haddathana fulan wa haddathana fulan an fulanin an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala la sabaqa bi halatta ayi tsira ba illa fi naslin, sai da kibiya wato ayi wasa irin na abin nan, waye za a ga ya fi gharab ya fi samun target, to wannan annabi yace bai halatta ba sai wannan, aw khuffin ko kuma dabbar da take da kofato kamar doki, aw hafir ko kuma dabbar da take da tako kamar dai ire-iren su shanu da makamantan su, sai yace aw janahin ko kuma fuffike. Kun ga tantabara kenan, ma'ana bai halatta ayi wasa ba sai da doki ko da alfadari ko da kaza ko da kaza ko da tantabara. Ina fatan kun fahimci yadda magana ta shigo. فزاد في الحديث اصل حديث صحيح ني ابو بابا ya fitar da shi da ya tashi sai kara da cewa ai annabi ya da cewa aujana fa arafa al mahdi annahu kazaba li ajalihi fa amara bi dhabhi al hammam sai shi sarkin ya gane cewa wannan mutun yayi ƙarya ne saboda shi dan haka nan take sai ya bada umarni aka yanka wannan tantabara to amma abin da ya faru sai da ya dibi kudi ya bashi ya dibi kudi ya bashi ya juya ya tashi ya tafi sannan sai shi sarkin yace ina shedawa har ga Allah cewa kiyar ka kiyar makaryaci ne sai ku yanka wannan tantabara malam Allah khatib mai suna Muhammad Ajaj al khatib a cikin littafin shi usul al hadith da as sunna qabla tadwin yace bai kamata sarki mu hadiyi haka ba mutun yawa annabin mu ƙarya a majalisar wani sarki daga cikin sarakunan musulunci sannan shi sarkin ya dibi dukiyar musulmi daga baitul mal ya bashi daga baya dan ya yanka ai wannan bai nuna mai kuskuren shi ba ma'ana abinda malaman hadisi suke so in ya tabbata mutun yayi ƙarya nan take a ƙaryata shi ina fata an gane wa minha ma yu'khadhu min halil marwi to kun ji halin rawi kenan akwai alamomin da suke faruwa daga maganar mai magana a gane makaryaci ne ko to akwai kuma shi hadisin akwai sadda za a dubi hadisin sai a ga ƙarya ta bayyana ka an yakuna munakidan li nafs alquran kama a samu hadisin yana warware nassin alquran aw sunna almutawatira ko kuma a ga wannan hadisi yana warware wata sunna wanda take tazo da isnadi mutawatir aw alijma' alqat'i ko kuma alijma' wanda yake yankakken ijma'i ne misali idan ka ce nassin alqurani a samu aya tana cewa alyawma akmaltu lakum dinakum sai a ji wani hadisi yana cewa addini ba zai cika ba har sai mahdi ya zo a ƙarshen duniya to wannan hadisi yanke ya saba alqur'ani ko kun fahimta ko a samu hadisi sunna mutawatira kamar hadisi ya tabbatar da cewa annabi Isa zai sauka a ƙarshen duniya sai a samu wani hadisi ya zo ya ce annabi Isa ba zai sauka a ƙarshen duniya ba yanke sai a ƙaryata wannan hadisin ko kuma ijma'i alqat'i ijma'i ya hadu akan cewa alqur'anin nan ba na kasashe bane sai a samu wani hadisi yana cewa alqur'anin nan dake hannun musulmi a yau na kasashe ne wanda zai cika shi shine in yazo ƙarshen duniya aw sarihul aqli ko kuma a samu hankali lafiyayyen hankali ya hukunta abu sai a samu wani hadisi yazo ya ƙaryata wannan abu na hankali wai zai iya buga mana misalin abin da yake hankali lafiyayyen hankali na iya daukar shi a musulunci sai a samu wani abu yazo yayi munakaba da wannan man ya tafakkar tunda ana magana ne akan mas'ala aqliya al-aqli sarih a samu hadisi ya saba ma abin da yake hankali ma'quli ne ma'qul ne cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haihu da matar shi Khadija sai a samu wani hadisi sai zo yace a duk waɗannan ƴaƴa kurji ne yake fitowa annabi akan gwiwa da annabi ya fashe shi kawai shikenan sai a ga ƴaƴan sun fito yanzu wannan ya saba ma hankali ko bai saba ba ya saba ba hankali a ce ai annabi matar shi bata taba haihuwa ba a gwiwa shi ce kawai sai ga kurji da ya fasa kurjin sai da ya fado shikenan sai dan ya ci garbe da girma duk da haka aka haife su Fatima to Ummu Kulsum da sauransu da sauransu to yanzu wannan hadisin ya saba ma sarihul aqli domin sarihul aqal lafiyayyen hankali yana ja'izantar da yana ganin yuwar annabawa su haihu da matansu ko kun fahimta jama'a to ko dai wani misali makamancin haka haythu la yuqbalu shay'un min zalika haythu la yuqbalu shay'un min zalika ta'wil wadannan irin abubuwan da zasu zo su saba ma qur'ani ko sunna ko su saba ma ijma'i ko sarihul aqal kuma ya zama babu yadda za a iya musu ta'wili a ce a ga ma'anar su mana yace summal marwi taratan yaqtari'uhu alwada to sannan kuma ka gane wani lokacin shi wannan da ya kawo muku hadisin shi yake zama ya kirkire shi wataratan ya akhudhu min kalami ghairihi ka ba'd as-salaf as-salih wani lokacin kuma wata magana ce aka samu wani cikin malaman farko yayi ta sai wani ya kirkiri isnadi sai ya hada sai mai da ita hadisi wani lokacin ƙaryace shi zai kirkira wani lokacin magana ce kyakkyawa ko kun fahimta misali yanzu al-hikmatu balatul mu'min aina ma wajadaha akhadha wannan asali ba hadisi bane magana ce ta ba'dul hukama wasu masu hikima amma sai aka rakka bata tan zama hadisi au quda ma'il hukama ko a samu wasu magabata daga cikin masu hikima aw al-isra'iliyat ko a samu wani labari daga cikin labaran bani isra'ila aw ya'khudhu hadisan da'ifa al-isnad ko kuma ya dauko ne hadisi wanda yake da isnadi da'ifi fayurakkibu lahu isnadan sahihan, sai ya cire wa wancan hadisi isnadin dha'ifi, sai ya dauko mai sahihi sai ya dora mishi. Kamar ran jama'a an gwon nan naji wani yana wa'azi da asuba, wallahi masu wa'azin asuban nan ya kamata su ji tsoron Allah, in ba haka ba mafi yawancin su za su ci wuta. Saboda mutane ku tashe su bacci, ku hana su hutawa, sannan ku yi ta dora musu ƙarya. Hadisi ne la salata li jaril masjid illa fil masjid, sai ce hadisi sahihi cikin sahihul bukhari. Ina kwance nace Allah ya tsine maka makaryaci. Na ɗaya cewa hadisi sahihi ne ko da bai danganta shi ga Bukhari ba, ƙarya ne. Na biyu cewa a cikin sahihul bukhari, to yanzu irin wannan ya ɗauko hadisi ne da'ifi, ya rakaba mishi isnadi sahihi. To irin wannan zaka samu a wannan zamanin yana neman wai ya zama wata ɗabi'a, saboda an ji su Albani duk inda za su yi magana za su ce hadisi kaza Bukhari ya ruwaito, hadisi kaza sahihi ne. Wai sai ka ji ɗan siyasa ma in ya tashi, sai ka ji ya ce wani hadisi ne sahihi da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kaza, sai kirkiri wata ƙarya tashi shi a matsayin shi na ɗan siyasa kawai sai ya faɗa. To yanzu wannan wata ƙarya ce ya ɗauko ya rakaba mata isnadi sahihi ko hukunci sahihi. To wallahi bari ku ji daga cikin abin da yake wajibi akan kankana da ilimin hadisi shine raddin irin waɗannan ƙarerayin ko a wani hali ka samu kanka. Ina fata an gane. Wani lokacin za su yi ƙaryar, idan mutum ya ƙarya an kace mishi a ina ne wannan hadisin, sai ya ce yo ba ku ne malamai ba, sai ka ce a ina kai ka karanto shi kafin ka faɗa. Za su yi maka irin haka don a tara maka ƙasa, kai kuma ka ja baki kai shurutun da an ce ku ne malamai, mana ku ne malamai masana ƙarya, sai ka ce a ina ne ka karanta shi kafin ka faɗa, faɗin da ka karanto shi. To don haka kun ji, sai ya ɗauki asalin isnadi da'ifi. An gane hadisin da yake da isnadi da'ifi, sai ya cire isnadin da'ifi, sai ya ɗauko sahihi sai ya ɗora mai liyaruja, don ya samu kwarjini da karbuwa. To sannan wata qadiya ta gaba ita ce, me ke sa mutane su yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya? Ai akwai abin mamaki a ce musulmi ko malami ko limami ya tara jama'a ya zuƙa wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya. Malam ya ce wal hamilu lil wadi'i ala al wadi'i, abin da ke jan masu ƙarya suke ƙarya, imma adamu tadayyun imma adamu din, ko dai rashin addini shi ne irin wannan na 'yan siyasa. Don za ka lura ɗan siyasa in ya tayanma neman ƙuri'a jama'a, yana iya rikidewa ya zama jan gwalagwada, ya rikide ya zama muzuru, ya zama kare, ya zama alade, ya zama tinkiya, ya zama komai. Wani ɗan siyasa da ya taɓa tsaya takara jama'a yana fatan goyon baya daga gare mu, kullum zai zo wurin karatunmu fa da magariba, a guje ko da bai samu damar towa a mota ba, mai kuɗi ne fa, za a goyo shi a guje a kawo shi akan a caɓa. Wata ranka gan shi ya tsuguna ma da tarbin shi a cikin jama'a a gefen kwata, shi ma yana shan ɗumin kwata saboda tsabar imani da ustazanci. Duk wannan fa dalili ne akan sun rena hankalinku. Za ku ga ba su yi wa 'yan boko, ba su yi wa masu kuɗi haka, in suka je suna bayyana musu kalansu na gaskiya ne, ya je sai ce ranka ya daɗe, ba abin da zan faɗi wanda zan layance maka, ni dai yaranka ne don girman Allah ka taimake ni ina neman goyon bayanka. Amma haka to wurin ustazai wai an ɗauka waɗannan wawayen da ka siffanti da siffansu za su goyi bayanka, don haka sai ga kawai ya yanke wandon shi ya taho gurinku. Haka aka samu wani tsohon gwamna yake a ƙasar nan a da. Alarammomi makarantan Qur'ani sun gayyace shi za a yi sauka, ya je ya sawo irin yadda suke sawowa, sa babban riga ya kawo ɗan hirami haka ya makala kore, ya kawo hula da ra mai ɗan jelan nan ta baya irin ta magariba ya sa ya taho. Alarammomi aka riƙo mishi allo na darasu, aka naɗo shi a cikin irin hiramin nan shi ma aka taho, duk alarammomi gaba ɗaya jikinsu ya la'asa. Ashe wane ma, yace ai kakan shi shine gwani a ƙauye kaza, ai kanin uwan shi shine yayi a kafa makaranta kaza. Alarammomi suka yi takabbara. Ana nan wata ran izala ta gayyaci wa'azi, sai ya samu wani commissioner ɗin shi ɗan izala, suka yanko wando, kowa da kaɗan wandon ya wuce gwiwa da kaɗan suka to suna shigowa fili na Allahu akbar, commissioner yana karɓa Allahu bi, sai izala aka karɓa mishi, sai ashe namu ne. Wallahi sun rena hankalinmu ne. wallahi tallahi sun raina hankalin mu ne wallahi ya kamata mu fara natsuwa game da duk wani wanda zai zo yaudare mu da addini ne ko da rayuwa shine manhajin malaman hadisi jiya muke fadi in ka ji farko farkon wannan cassette malaman hadisi baka zuwa da wata siffa kawai ta tsoron Allah su karbe ka zuhadu ne suke maka haka waɗanda su ma mafiyanci kamar yadda zaka ji yanzu ƙarya ta shigo musu wani ya taba tashi jama'a daga garin nan angonmu ɗaya a lokacin yana muciya mutumin gane ni ya tafi har Kaulaha da yaje Kaulaha yaje samu wani tangame ma masallaci an aje hoton shehu Kaulaha daga gaba ana idar da sallah asuba sai kallo hoton sai rinta ido sai yana hawaye can sai aka ji ya fara shasheka ana taba shi bawan Allah lafiya sai ya watse ya hau birgima yace ai alhamdulillah tun yana yaro yake mafarkin wannan hoton a daidai wannan wurin a wannan masallacin shine yau Allah ya kawo shi aka je aka saman mai daki furnished mai lafiya mai fanka mai akai ta soyo kaji ana kawo mai da lafiyayyen nono ita cin dadi jiba wa mafarki kawai yake yana yi shikenan yazo suka yi ta wahala ka duba tun daga can suka dauko mota ta kawo shi in an zo a kawo shi Kano in an zo a dauko shi a kawo shi Zaria wallahi shi yazo ya zauna yake ga mana gangariyan dan iska ne kuma har yau da muke magana iskancin shi yake yana shaye-shaye to waɗannan su ne turqiyin waɗannan su ne yan dariqa ba su da saiti a wajen karbar labari duk wanda yazo ya kawo musu kawai shikenan sai su karba dan haka mutum zai kwanta bacci ya mun shari idan yace ya ga annabi ya ce mishi kullun ya rinka yin sujuda karfe 9 na daidai na rana shikenan sai ya karba kar ku manta qadiyar da na gaya muku al-imamu abinna ibn mahdi yana karatu da daliban shi a gefen masallaci haka sai ya ce wa daliban shi yace haula'i baqar yace wadancan jama'a fa duk shanu ne sai aka saka mata malam mutane na zauna kace shanu yace innahum baqar duk shanu ne wadannan da yace to ku natsu ku kallo ne da su kawai da yazo yace ruwina ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ghairi wajhin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man balagat arnabatu man balaga lisanuhu arnabata anfihi dakhala al-janna yace mun ruwaito hadisi ta hanyoyi birjik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace wanda duk harshen shi ya taba karan hancin shi to zai shiga aljanna ce nan take sai ko yana ta kokarin harshen shi ya tabo haka sai ce wa daliban alam ukhbirukum annahum baqar ban gaya muku shanu bane ce shanu ba su ne suke kokarin ba so saman hancin su ba da harshen su yace innahum baqar shine jifa ruwina min ghairi wajihin haka yanzu da zaka miƙe a masallaci kace hadisi ne sahihi kusan yana cikin dillata tafan musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan mutun ya miƙe ya bara ba a bashi ba Allah ya la'anci waɗannan mutanen sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya samu riya zauna kini za a cika mishi da abin so mutanen wato ko kun fahimci abin da nake so in ce ba sa fahimtar maganganun yadda ake musu yace ya ce ruwina min ghairi wajhin mun ruwaito ba ta fuska ɗaya ba ko guda dubu nawa ne faɗa mana ƙwaya ɗaya mai rai tafi sauran da ka faɗi a dunkule to kun dai ji malam yake cewa na ɗaya adamuddin to adamuddin din nan shine rashin kula da addini sai malam yace kazzanadiqa kamar zindiƙai waɗanda asali sun shiga musulunci dan su mai makirci ne waɗannan zindiƙai suna nan da yawa jama'a wasunsu suna cikin addini da sunan malaman addini amma suna taiwa musulunci ƙarya suna taiwa annabi musulunci ƙarya wasunsu suna waje ta wajen kuma suna da'awar malanta addini kuma suna taɓata addini za ku ga mafi yawancin mutanen da suke yi karatu a wasu ƙasashe da shi ana ganin ƙasashen musulunci ne sai ga kullum mutum ya zo ƙoƙari yake ya yi inkarin duk abin da kuke akai na addini da gaskiya me yasa saboda ya je ya yi karatu a hannun zanadiqa ka ɗauki Hassanu Turabi na ƙasar Sudan waɗannan 'yan Najeriya yau da suka zo suna danganta kansu ga 'yan umma da sauransu suna sha'awar Hassanu Turabi mulhidi ne zindiki ne inkarin abubuwa yake waɗanda suke sun tabbata a cikin addini kuma da sunan addini kuma in ka taba shi hayyaka maka ainihin hadisi akan haka to irin waɗannan mutanen suna iya kirkirar ƙarya don su bata addini ina fata an gane aw ghalabatul jahli ko kuma jahilci ya rinjaye mutum ka ba'dul muta'abbidina kamar wasu masu ibada mutum ne yana son ibada amma ga dan banzan jahilci tattare da shi ta haka sai kirkiri ƙarya dan wannan ƙarya zai iya amfani da ita ta kare shi ko ta tabbatar mishi da abin da yake so ainihin wato ya abin nan anan ne al-Imam Yahya al-Qattan yake cewa ma ra'aytul kadhiba fi ahadin akthara minhu fi man yunsabu ila al-khair yace ban taba ganin ƙarya ta yi yawa a cikin wasu mutane ba fiye da mutanen kirki mutanen kirki ƙarya ta fi yaduwa a cikin su kaji wani abin mamaki amma karkai mamaki abu ne mai sauki shine sun zauna su mutanen kirki ne dan haka kowa yazo sai su ne mai kallon mutumin kirki ne sakamakon wannan sai su ta yada ƙarya su ta yada ƙarya su ta yada ƙarya in kuka dubi ustazai yanzu in ba gyaran Allah ba za ga ustazai da yawa suna yawo da ƙarya a kansu saboda shi ba zai iya ƙarya ba to da zaran wani ya zo ya faɗa mai magana sai ga cewa wannan ma ba zai iya ƙarya ba ƙarshe ƙaryar ce kuma ya bashi kwangilarta shi kuma zai je ta yada ta dan haka hatta labarai da ake ji a bakin ku kuita ka tsantsan saboda wancan dan iska ne ya faɗi za ka ƙarya ta da ya zo ya faɗa maka sai kuma sai ka tashi a masallaci ka faɗa dan haka ustazai musamman waɗanda ba su boko ba wai suke sha'awar su kusanci ƴan boko galibi suna mai da su wawaye sai su zaunar da ustazai sai su kimsa musu magana san da bai magana sai su watsi a masallacin ba za su zo ba suna yi musu haka a Kaduna da wasu garuruka da suka mai da ustazan wawaye shikenan sai a ji a ce to ai malam wane ne ya faɗi amma asalin maganar wani ɗan boko ne yake da ita tun haka sai kun yi taka tsantsan Allah ya kiyaye daga cikin ainihin wato irin wannan ƙarirai waɗanda suka yaɗu a cikin irin waɗannan mutanen da ake ganin ainihin salihai ne gashi malam yace marawahu al-hakim bi sanadi ila abi ammar al-marwazi annahu qila li abi isma nuh ibn abi maryam min aina zalika an ikrima an ibn abbas fi fada'il al-quran sura sura aka tambayi wannan mutum mai suna nuh ibn abi maryam dan girman Allah malam nuh ina ka samu waɗannan irin hadisai kullun ajika ce daga ikrima daga abdullah dan abbas sura kaza tana da falala man qara'a suratul waqi'a kullu layla lam tusibhu al-faqa wanda dai ya karanta suratul waqi'a kowane dare talauci ba zai same shi ba walaysa inda ashabi ikrima hadha sauran almajirai ikrima duk ba su ruwaito wannan ba fa qala sai yace inni ra'aytu an-nasa qad a'radu 'anil qur'an naga mutane ne sun kauda kai game da alqur'ani washtaghalu bi fiqhi abi hanifa wa maghazi ibn ishaq sun koma kawai sai karatun fiqhin abu hanifa suke da littafan tarihi na yaqiyaqi na ibn ishaq fa wada'tu hadha alhadisa hisbatan shine na zauna na kirkiro wannan hadisi dan neman lada nayi ne dan in gyara annabi addini shi to sune suyuti ya tattara su a cikin alfiya ta suyuti yake cewa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yad'u yace mafi sharrin maƙaryata sune sufaye waɗanda su da suke yin ƙaryar ma lada suke fata su samu cewa suke wai wada'ana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahadith hisba mun kirkiri hadisan ne mun san ƙarya ne amma saboda muna son mutane su bi manzon Allah ne wanda wannan zai sa su samu lada mu ma kun ga sai mu samu lada mun dawo da su bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to lallai sai ayi taka tsantsan jama'a sannan au fardul asbiya ko kuma in aka samu mutun yana da wauta a wajen kabilanci ka ba'dul muqallidina ma'ana a wajen kabilanci ko goyen baya misali ka rufe ido ka kai kawai sai Imam Maliki ka rufe ido sai Imam Shafi'i sai Imam misali ire-iren waɗannan sune suka kirkiri hadisan ƙarya cewa nan gaba wani mutum zai zo wai inji annabi fa wai annabi ya ce wani mutum zai zo nan gaba wannan mutum ku yi hankali da shi domin sharrin shi yafi iblis sharri sunan shi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wai annabi ne ya ce Shafi'i yafi iblis sharri ku yi hankali da shi su waye suka kirkiri wannan hadisi mabiya mazhabin Ahnaf Hanafawa su kuma suka sake kirkirar wannan wani hadisin suka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani mutum zai bayyana cikin al'umma ta ku bishi huwa sirajul umma shine fitilar wannan al'umma haka aka sake samun hadisi ba'isi da aka kirkira dangane da falalar Imam Malik da ake dangantawa cewa yushikun nas nan gaba mutane za su yi iya kokarin su su je ko ina don neman ilimi ba za su samu ilimi ba sai sun tafi wurin alimi ahlul madina mafi ilimin cikin malaman Madina sai ka ji an ce an fassara cewa wannan hadisin Imam Malik ake nufi wannan hadisi ne ba'isi domin riwayar mudallis daga mudallis ne a takaitan takaitawa wannan ta'assubanci da mazhabi shine ya kirkiro mana wasu karirai mu anan kasar da muka tashi mu ga iyaye da kakanni malamai da waliyai suna bin mazhabin malikiya cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana zaune da magariba sai ainihin wani sahabi yayi tusa to ba san waye ya tusa ba amma an ji wari kada a ce a tashi ayi sallah a ce wani saki alwala a kunya tashi shikenan sai annabi ya shiga ya fito da naman raƙumi tsohon raƙumi da ya ba suka ci sai ya ce duk wanda ya ci naman raƙumin nan zai saki alwala wannan ƙarya ne an kirkire shi ne kawai domin me domin ainihin fartul asabiyya dan a tabbatar da cewa cin naman raƙumi na kariya baya kariya alwala sai dan wani dalili ne a'a cin naman raƙumi mutlaqan tsohon raƙumi ne ko yaro da miji ko mace kowanne irin raƙumi kana ci alwala ta kare saboda akwai hadisi sahihi akan haka cikin sahihu muslim ashe kenan kawo wancan sababin ƙarya ne bai inganta ba bai da asali to akwai ire-iren waɗannan suna nan da yawa waɗanda a cikin mu suke yawo ga mutane suna yawo da ire-iren waɗannan diddan a kare mazhabi cewa jirgin ruwan annabi Nuhu wai da ya gama yawo a duniya gaba ɗaya sai zo Ka'aba ya dawafi ya kewaye Ka'aba so bakwai ya nafila raka'a biyu to da ya zo yin nafilar raka'a biyu sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim a bayyane to masu kawo wannan suna kawowa ne don tabbatar da cewa ana bayyana bismillahir rahmanir rahim a karatun Fatiha amma a ƙarƙashin haka suka yi ƙarya to akwai ire-iren waɗannan hadisai da yawa suna nan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan ka karanta wancan littafi gashi ta Nasbur Raya ya ke malamin Bahanafi ne kuma aka sa a malamin hadisi ka gan shi Nasbur Raya Al-Hafiz Zailai wannan malamin Bahanafi ne wani buzu ne mutumin ƙasar Somalia Bahanafi ne amma malamin hadisi to malaman Ahnaf suna da hadisai irin waɗannan burjik shine a cikin littafin su da suka rubuta na fiqh suna yawan kawo hadisai don kare mazhabobin su ya zauna ya takhrijin wannan littafi gashi nan mujalladi 4 ne gashi Nasbur Raya li ahadithil hidaya gashi lil imam al hafiz al bari al allama Jamaluddin Abi Muhammad Abdullah ibn Yusuf al Hanafi al Zailai ya rasu hijira na da 762 to wannan malamin in ka karanta littafin za ga irin waɗannan hadisai da yawa yana takhrijin su misali idan ka samu ruwa ka sanya shi a rana yayi zafi sai ka ji an ce ba kyau kai wanka da shi ko mu anan ƙasa ba an gaji haka ba hadisi ne matacce wai wanda da ya sa ruwa rana ta buga shi in yayi wanka in cuta albarasa ta kama shi annabi yace ba ruwana ya dama ba ruwa annabi mana ko da ya tabbata ba ruwa Allah ba ta gane to wannan dai hadisan ƙarya ne to duk ire-iren waɗannan hadisai na fiqh zaka same su Allah ya kiyaye a wuttiba'u hawa ba'd ar-ru'asa ko kuma kaga malami ya kirkiri wani hadisin ƙarya domin bin son zuciyar wasu ainihin wato sarakuna ina fata an gane kamar yadda ya faru ga ainihin wani malami maƙaryaci yake cewa ainihin wato sarki mahadi ana tara ma yaqulu li muqatil qala in shi'tu wa ba'tu laka ahadisa fil abbas ya samu mahadi yace in kana so zan kirkiro maka hadisai game da ainihin kakanka al abbas kuntu sai shi sarkin yace la hajata li fiha wani lokacin sarakuna har sai suka fi malaman saiti kuma duk abin da ya kawo haka fa asali malamai ne suka yi ta zama ba su da aikin yi saboda haka sai suka ittirarantu suka buƙatu zuwa ga abin hannun sarakuna dan haka dole su yi ta ƙarya ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye ko kuma awul igrab li qasdil ishtihar wani kuma yakan kirkire hadisi ba dan koyi ba saboda yana son ya shahara shi ma a ce ya kawo hadisi mana yace wa kullu zalika haramun duk yin haka haram ne bi ijma'a bi ijma'i man yu'taddu bihi illa ba'd al-karamiyya wa ba'd al-mutasawwifa nuqila anhum ibahatu al-wad'i fi at-targhib wa at-tarhib mana yace malaman musulunci gaba ɗaya da ake yarda da maganar su sun hadu akan cewa yi wa annabi ƙarya to wannan ainihin haramun ne sai dai wasu ƴan shi'a karramiya da kuma wasu sufaye ƴan ɗariƙu su sun ce ya halatta a kirkiri ƙarya a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda a tsoratar da mutane daga yin wani abu ko kuma a kwadaitar da su game da yin wani abu malam yace wa huwa khata'un min fa'ilihi wanda duk ya haka to yayi kuskure nasha'a an jahalin wannan kuma ya taso daga jahilci ne li'anna at-targhib wa at-tarhib min jumlat al-ahkam ash-shar'iyya domin tsoratarwa da firgitarwa dukkan su menene hukunce-hukunce ne na shari'a shin a cikin shari'ar musulunci jama'a yanzu game da kisan kai yanzu dubi ayar ma'ida da ta zo wadda take cewa ayar ma'ida ce ko ayar nisa eh waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban eh 'adaban azima yanzu wannan ba gargadi bare to yanzu wannan bai isa ba sai an kirkiri wata ƙarya an ƙara sannan dubi kwadaitarwa hadisan da suka zo suna kwadaitarwa game da sallah game da azumi game da zakka game da haji game da falalan zikiri game da falalan la ilaha illallah ingantattu da ayoyin alqur'ani duk ba su isa ba sai an je an ƙara da wasu maganganu na ƙarya malam yake cewa wattafaqu malamai sun hadu على ان تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم من الكبائر يو النبي قريا ده غنغان yana daga cikin jumillar manyan zunubai wa balagha abu muhammad al-juwayni fakaffara man ta'ammada al-kadhiba ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama al-imam abu muhammad al-juwayni yakai matuka ice duk wanda yawa annabi ƙarya ma ya kafirta ina fata an gane duk wanda yawa annabi ƙarya ya kafirta الامام الذهبي اتكين كتاب الكبائر بركو جي مغانا ده يچي يچي وقد ذهب طائفه من العلماء الى ان الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل عن المله ولا ريب ان تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام او تحليل تحريم حلال كفر محض ما لا يچي مالمين مسلمينشي wasu sun tafi akan cewa yi wa Allah da annabin shi ƙarya kafirci ne kafircin kuma da ke fitar da mutum daga addinin musulunci to sai Zahabi ya dan yi wa magana gyara kadan yace babu shakka yi wa Allah da annabin shi ƙarya da gangan wajen a halatta haram ko a haramta halal yace wannan tsantsar kafirci ne to jama'a dai kun ji ina fata an gane wannan maganar jiya ita ce na danganta ta zuwa ga al-imamu siyarafi shi wata magana ce daban a dangane da ƙarya din abu muhammad al-juwayni shine mai maganar kafir ta wanda ya ƙarya to sai malam yace wattafaqu ala tahrim riwayati al-mawdu to jama'a ga wata magana kuma malamai da limamai da masallatan juma'a da masu wa'azin mss da masu wa'azin tirbi da masu rubuce kai ba kai ƙaryar ba amma ina hukuncin ka dauko hadisin ƙarya kai hujja da shi ko wa'azi yace malamai sun hadu akan cewa haramun ne ka dauko hadisin ƙarya ka ainin yi hujja da shi illa makrunan bi bayanihi sai ka hada da bayani akan ƙarya ne bi qaulin nabi sallallahu alaihi bi qauli sallallahu alaihi wa alihi sallama man haddasa anni bi hadisin saboda yazo cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wanda ya fadi wata magana ta hadisi yace daga gare ni ne yura annahu kazib sai aka tabbatar da cewa wannan maganar ƙarya ce fa huwa ahadul kadhibaini to shine ɗayan makaryatan guda biyu wancan yayi ƙaryar kai kuma ka dauko hadisin ƙaryar ka zo kai hujja da shi sai aka gano cewa kai hujja da hadisin ƙarya to kai ne cikon na biyun makaryatan shi makaryaci ne ga annabi kai ma makaryaci ne domin kai mai yada ƙarya ne wannan hadisi al-imamu muslim ne ya ruwaito shi jama'a wannan shi ne daga cikin karatuttuka waɗanda za mu tattauna akan abin da ya shafi bayani dangane da hadisan ƙarya da makamantansu ina fatan ku samu sharhin ainihin alfiya ta Malam Ahmad Shakir, alfiya ta Suyuti, gata nan ana siyarwa alfiya Suyuti wadda Sheikh Ahmad Shakir yayi mata sharhi, ku same ta. Ya tsaya Ahmad Shakir yayi gamsassun bayanai dangane da halayen makaryata. Sannan littafi na biyu sai littafin Al-Ba'ithul Hafiz, wanda shi ma Ahmad Shakir ne shi sharhin littafin Iktisar Ulum al-Hadith. Sannan sai galibin littafan hadisi irin su Usulul Hadith, As-Sunnatu Qabla At-Tadwin, da As-Sunna wa Makanatuha fi At-Tashri' al-Islami, da littafai da malamai za ga sun rubuta Al-Wadu'u fi al-Islam, wato Al-Wadu'u fi al-Hadith, yin ƙarya a hadisi. Malamai duk sun yi bayani akan hukuncin makaryata ga hadisi, waɗanda suke ainihin wato yin ƙarya don neman duniya, don neman kaza, duk malamai sun yi bayanai dangane da wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan shine ƙarshen darasin mu na wannan zango insha Allahu ta'ala. Muke fatan Allah ya sa albarka abin da muka karanta da abubuwan da muka faɗi. Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai, rusa kafirci da kafirai. Akwai wani mai tambaya kafin mu tashi? Na malam, bismillah.
Na
in sha'i ƙarya ce, kun fahimta jama'a? Ma'ana shi malamin adab ne, shi ne malamin makarantar primary ne, sai ya zauna ba abu ne ya faru ba, ba ƙarya kuma yake wa annabi ba, a zama ya tsara labari mai daɗi ko mai firgitarwa don a ɗauki darasi a cikin wannan labari. Ina hukuncin wannan ƙarya ne? Don ka duba haƙiƙa ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne? Ƙarya ne. Shi yasa za ga malaman salaf suna ɗauko ƙisasul anbiya ne da ƙisasu al-qudama da salaf da ke cikin hadisai, sai su mayar wa da yara su matsayin kamar yadda tatsuniyar take. Ina fata an gane. Da a ce na taɓa printing syllabus ɗinmu, da kun ga yadda na tsara ƙisasul anbiya, ƙisasu kaza, ƙisasu salihin, ƙisasu kaza, har wani wuri ma ina ishara zuwa ga ayoyin da hadisan, waɗannan irin labaran su ya kamata. To haka samu malami adib wanda ya saba karantar da yara, in ya zauna ya san yadda zai gyara labarin Annabi Ibrahim da Sarra, sai ya daidai da ƙwaƙwalwar yara ɗin, shikenan ya isa. A ce wata rana ne wani bawan Allah, mutumin kirki, kai annabi ne ma, sunan shi Ibrahim. Waye ya taba jin labarin Annabi Ibrahim? Kun san labarin Annabi Ibrahim kuwa? To yau ku saurara, za ku ji labarin Annabi Ibrahim, sai ga sun gyara zama kowa yana so, saboda yaro ba abin da yake so irin labari. Amma kar ku faɗa mishi ƙarya, dan matsala in kuka cika su da ƙarirai haka za su tashi da ƙarya. Da an gama a ce dama ƙaryar na giggilla muku, shikenan. Kaga shikenan. Na wa alaikum salam wa rahmatullahi. To wannan kuskure ne, ba laifi, ba yi da laifi, ba a kama mai abin. Shi yasa aka ce ai duk sanda za ka yi hudu ba ko za ka yi wa'azi, ka yi iyakar ƙoƙarinka wajen binciken hadisan. In ka bincika iya ƙoƙarinka ga abin da ka gano, ka zo ka faɗi, ba kai laifi ba. Ba kai laifi ba, na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Eh. Bai inganta ba. Babban abu shine ka rinka binciken menene kudama udin suka ce, menene kuma mutaakhiru ne suka ce. Sannan ya zama tunda kana da haske da ilimin hadisi, zaka iya gane wani lokacin su kudama'un su ne suke da dacewa, kama al-Imam ad-Darqutni da al-Imam an-Nasa'i. Idan ka karanta hadisan Bulughul Maram, mafi yawanci sai ka ji Ibn Hajar ya ce sahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wal Baihaqi wa rajjaha an-Nasa'i irsalahu. To kaga waɗannan da ya fara faɗi, da Ibn Khuzaimah da Hakim da Baihaqi da sauransu, mutaakhiruna ne, sun inganta hadisin. Amma Nasa'i da Darqutni ya sun karkata akan cewa hadisin mursali ne, mafi yawanci za ga maganar Nasa'i ce daidai. Misali hadisin Arabi, wani Balarabe ya zo ya ce wa annabi, na ga wata annabi ya ce a tashhadu an la ilaha illallah, a tashhadu anna Muhammadur Rasulullah, qala ya Bilal kaza kaza kaza. Wannan hadisin za ga hakim ibnu khuzaima wane ne ko makamantan su sun sahaha shi amma sai kaje an ce warajjahan nasa'i irsalahu to yanzu nasa'i shine mutaqaddimi amma kuma wannan hukuncin nashi shine rajihi wato dan haka dole ne a matsayin wanda zai shiga tafai irin wannan yana karanta ya dan samu haske na ilimin hadisi saboda an samu tatabirza sannan ina son ku gane babban abu wasu matsalolin a yanzu a halin da kuke a yanzu gaskiya ku yi hakuri ba za ku iya fahimtar su ba dan yanzu muna mustalah ne asalin mustalah shine wannan shine kokarin sanar da kai istilahi ma'ana yanzu kun ga menene hadisi mawdu'i ku duba tun jiya muke magana akan hadisi mawdu'i wa hadisi mawdu'i kaji menene hadisi mawdu'i kaji hukuncin riwaya shi kaji kaza to wannan din mustalah ne lokacin